Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu, ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta haramta wasu mutane 100 yin tafiye-tafiye zuwa kasashen waje saboda sun saba ka'idojin da aka shata na corona. Bayan haka, za mu kawo muku tattaunawar da wakilin muryar Amurka ya yi da wani wanda ya shafa kwanaki 50 a hannun 'yan Boko Haram. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma Sani Sha'ibu manumfashi na tafa da rahoto na musamman, sannan muna tafa da labaran wasanni. Amma kafin nan, ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasar Iran ta ce ta fara aikin inganta sinadarin uranium da kashi 20 cikin 100, wani mataki na baya-baya da ke nuna saba yarjejeniyar kasa da kasa da aka cimma a shekarar 2015, wadda ta takaita shirin makaman nukiliyar kasar don a sassautawa Iran ɗin takunkumin karya tattalin arziki. Kafafen yaɗa labarai sun ambaci wani mai magana da yawun gwamnatin kasar, Ali Rabiei, yana cewa a yau Litinin aka fara aikin inganta uranium ɗin da kashi 20 a cibiyar Fardo, wacce ke cikin wani tsauni. A baya, Iran ta yi aikin inganta sinadarin zuwa kashi 4.5 cikin 100. Ƙarin kashin inganta sinadarin ya janyo fargabar cewa Iran na shirin ƙera makaman nukiliya, wanda ke buƙatar inganta uranium da kashi 90 cikin 100. Shekaru da yawa, Iran ta ce ba ta da shirin yin hakan, kuma shirinta na nukiliya na zaman lafiya ne. Yan majalisar wakilan Amurka daga jam'iyyar Republican fiye da 100 da wasu sanatoci kusan su 12 sun ce ranar Laraba za su goyi bayan kokarin da kusan ba zai yi wani tasiri ba na dakatar da tabbatar da sakamakon kuri'un wakilan zabe, wanda ya nuna Joe Biden na jam'iyyar Democrat ne ya kayar da shugaba Donald Trump a zaben watan Nuwamba. Tabbatar da sahihancin kuri'un wakilan zabe 306 da Biden ya samu, shi kuma Trump ya samu 232, shi ne mataki na ƙarshe kafin a rantsar da Biden ɗan a matsayin shugaban Amurka na 46 a ranar 20 ga watan nan na Janairu. Akwai buƙatar dukkan majalisan Amurka biyu su goyi bayan ƙalubalantar da aka yi kan nasarar da Biden ya samu a zaben kafin a iya sauya sakamakon. 'Yan Democrats suke da rinjaye a majalisar wakilai, kuma babu shakka za su tabbatar da nasarar da Biden ya samu, yayin da wasu tsararru 'yan Democrat a majalisar dattawa tare da wasu 'yan Republican da suka amince da nasarar Biden ta yiwu su yi hakan a majalisar dattawan. Trump, wanda ya kwashe makonni, yana ikirari mara tushe na cewa an kwace masa damar samun wa'adi na biyu a fadar White House, na ci gaba da karfafa masu nuna adawa da kayan da ya sha a zaben, abinda ya sa zai zama shugaban Amurka na biyar a tarihin Amurka da ya fadi zabe bayan wa'adin shugabanci na farko. A wata tattaunawa ta waya ta ba sabon ba a ranar Asabar din da ta gabata, shugaban Amurka Donald Trump ya roƙi jami'an zabe a jihar Georgia su samu mashi adadin kuri'un da za su ba shi damar sauya sakamakon zaben kasar da aka yi, wanda ya sha kayi shugaba Joe Biden mai jiran gado kuma ya lashe. Abinda nake son yi kenan, ina so in samu kuri'u 11,780. Muna da fiye da hakan a yanzu saboda mu muka lashe zabe a jihar. Abinda Trump ya faɗa wa Brad Raffensperger, babban jami'in zabe kuma sakataren jam'iyyar Republican na jihar kenan, a wata hira da aka naɗi sautinta wadda jaridar Washington Post ta samu ta kuma wallafa a jiya Lahadi da rana. A tattaunawar ta tsawon sa'a guda, a wani lokacin Trump ya matsawa Raffensperger, wani lokacin kuma ya yaba mashi da mai ba ofishinsa shawara Ryan Germany. Trump dai ya kalubalanci ingancin kidayar kuri'u da aka yi har su uku a jihar ta Georgia, wanda suka nuna cewa Biden ne dan takarar shugaban kasa daga jam'iyyar Democrat na farko da ya lashe zabe a jihar tun shekarar 1992. Kasar Birtaniya ta fara ba da rigakafin cutar coronavirus na kamfanin magungunan AstraZeneca a yau Litinin. Wani dan shekara 82 shi ne aka fara yi wa allurar rigakafin a asibitin Churchill da ke Oxford. Jami'ai a Birtaniya sun ce yanzu haka akwai rigakafin guda 500,000 da za a ba jama'a. Rigakafin AstraZeneca ya fi na kamfanin Pfizer da BioNTech rahusa, kuma ya fi saukin kula saboda baya bukatar a ajiye shi a cikin yanayi mai sanyi. An riga an fara yi wa jami'an lafiya da yawa allurar rigakafin na Pfizer a Burtaniya da Amurka. Rigakafin da aka fara yin amfani da shi a yau Litinin na zuwa ne yayin da Burtaniya ke fuskantar karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus, musamman sabon nau'in cutar wanda kwararru a fannin kimiyya suka yi imanin cewa ya fi saurin yaduwa. A yau Litinin jami'ai a kasar Norway sun nanata cewa har yanzu ana sa ran gano wasu da suka tsira a lungunan da za a iya samun iska. Kwanaki biyar bayan da zaftarewar laka ta yi sanadiyar kisan mutane bakwai yayin da ta lakuma gidaje a wani kauye da ke arewa da babban birnin kasar, har yanzu ba a san inda mutane uku suke ba. Wani mai magana da yawon 'yan sandan yankin Roger Peterson ya ce kokarin neman mutanen da suka bace a kauyen Ask, inda zaftarewar lakar ta shafa mai tazarar kilomita 25 a arewa maso yammacin birnin Oslo, har yanzu ana tunanin za a iya ceto su, amma gawarwaki kadai aka iya ganowa cikin 'yan kwanakin da suka gabata. Yanayin tsananin sanyi a wurin wani babban kalubale ne a gare mu, amma a shawarar da muka ba masu aikin ceton, mun tabbatar masa da cewa muddin akwai ramukan da ta yiwu mutanen da ake nema suka makale, ta yiwu su rayu a wurin, a cewar Dr. Halbert Staff, wanda har da shi ake aikin ceton.
To, a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta wallafa bayanan fasfo ɗin mutane 100 da suka je bin ka'idar sake yin gwajin cutar coronavirus bayan mako ɗaya da shigowa ƙasar, a zaman wani darasi ga sauran matafiya don su san cewa gwamnati ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen sauke nauyin kare lafiyar sauran 'yan ƙasar. Wakiliyarmu Halima Abdurrauf ta aiko mana da wannan rahoton.
Mutum ko ta kwana a yaki da annobar coronavirus ya wallafa bayanan mutane da suka ƙi bin ka'idar ne a shafinsa na yanar gizo, inda jagorar kwamitin Dr. Sani Aliyu ya ce
idan mutum zai shigo Najeriya kamata su yi test na COVID ya nuna cewar ba su da cutar kafin su shigo jirgi. Cikin wannan satin mun rage abin da ake kira validity, wato result din ya kasance sun yi haka da ya wuce kwana 4 da hawa jirgi. Idan suka zo Najeriya akwai abin da muke kira portal da kafin su zo Najeriya kamata su hau su saka a gaba ɗaya wannan detail din su da kuma abin da muke kira health questionnaire, wato matsayin lafiyar su, kuma su biya domin su kara yin test a Najeriya a kwana 7 bayan sun iso. Bayan sun iso ya kamata a ce sun je sun kebe a gida, kada su yi hulɗa da kowa na kwana 7, sannan kuma sai su je su yi wannan test. Bayan sun gama test din, idan test din ya nuna cewa ba su da wannan cuta, sai su shiga jama'a su yi harkokin su. Wannan passport numbers guda 100 da muka wallafa, muna da mutum fiye da 20,000 da ba su yi wannan test din ba kwana 7 da ya kamata.
Dr. Sani Aliyu ya kara da cewa
bayan an gama wannan ne sai muka kira su wanda bamu samu ba, muka yi musu text a ce to a bisa bayanin da muka yi da ku ya nuna cewa ba ku yi wannan test din ba, kuma an ba mu izinin sa suspension, ba za ku yi amfani da passport din naku ba ku fita daga ƙasa na wata 6 daga farkon January zuwa ƙarshen Jun, kuma nan gaba kowane sati za mu dauki mutum 100 ne haka har sai mun ga alamun cewar mutane suna bin dokar, saboda mu kuma ba wai so muke mu hana mutane yawo ba, kan insha Allah once mutane suka fara bin doka ba za mu ci gaba ba, dan dama abin da muke so kawai a bi doka yanda aka tsara.
Mawallafin jaridar yanar gizo na Neptun Prime Dr. Hassan Gimba ya bayyana ra'ayinsa.
Yanayin ƙasar nan kowane irin doka aka yi na tsawatarwa mai karamin ƙarfi ne dokan ke fadawa kai shi, to amma dole dai a fara ta wani waje. Mutane da dama suna shigowa ƙasar nan sai su bada kuɗi a airport, shikenan sai a ce su wuce, da dama sun yi haka a rubuce, zaka ga an ce mutum ya shigo zai sati biyu wancan lockdown na farkon nan ma kenan, zai zauna a hotel, duk da shi zai biya kuɗin dawowan shi zai biya kuɗin hotel, amma idan suka zo ba a bari ma su yi wannan kwanakin, kawai in suka bada kuɗi sai a rubuta takarda ba su a ce shikenan ai musu test zuwa su da COVID. To wannan shine babban kalubale.
Kabiru Adamu masani akan sha'anin tsaro ya ce akwai yiwuwar miyagun mutane su amfani da wannan kafa wajen aikata aika.
Lalle wannan kusan zamu ce ya ta'allaka ne akan me dokar ƙasa take za a iya yi ma wanda ya irin wannan laifin. Abin tambaya a matsayin wannan doka wadda ita gwamnati ta fitar ta sanya shi a cikin tsarin dokar kasa wadda misalin an je kotu kotu za ta yi amfani da shi. Na biyu akwai ɗan shakkun da ake da shi kuma yana iya kasancewa wallafa namban passport ɗinsu yana iya ba ma waɗanda ke da mugun tunani su yi amfani da waɗannan namburin passport ɗin don cimma wani buri na daban. So shi yasa a koyaushe ana son abu da ya danganci abubuwa na siri to a ringa taka tsantsan.
Idan ba manta ba a ƴan makonnin da suka gabata ne shugaban kwamitin kota kwana a yaƙi da annobar coronavirus boss gida Mustapha ya sanar da batun cewa gwamnati za ta wallafa lambar passport ɗin duk wanda ya bijirewa dokar sake yin gwajin corona bayan mako ɗaya da shigowa Najeriya a jaridan ƙasar wanda aka fara a ranar 1 ga watan Janairu na shekarar 2021 kuma ya zama wajibi a yi gwajin don daƙile yaduwar annobar ta corona a wannan karan. Halima Abdurra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Halima Abdurra'uf, to har yanzu dai muna Najeriya yayin da al'ummar ƙasar ke ci gaba da koka kan matsalar tsaro kama daga masatar mutane domin neman kuɗin fansa da kuma har-haren 'yan Boko Haram a arewacin Najeriya. Wakilin muryar Amurka a jihar Borno, Haruna Dauda Biyu, ya tattauna da wani wanda 'yan Boko Haram suka sace da ya nemi a saka sunansa wanda ya shafa kwanaki 50 a hannunsu. Da farko ya fara da tambayar saurin da aka kama su.
An kama mu ne tsakanin Jakana da Maino, misalin karfe 5 da san kadan haka.
A cikin wace irin mota kuke a lokacin?
A cikin bus homa wannan.
Na Yobe line?
Na bus, MMC ne a rubuta jikin ta.
Okay. To za ta dauke ku ina aka yi da ku?
Eh, an yi arewa da mu jeji haka.
Su wai suka dauke ku a lokacin?
Eh, ƴan Boko Haram.
Me suka ce muku to da suka shiga da ku daji?
Eh, sun ce mana mu je za su bincike mu, inda ba mu da laifi za mu dawo.
Kuma ku nawa ne lokacin aka shiga da ku dajin?
Mu guda 7 ne.
To yanzu daji labarin an sako ku, ku nawa aka sako yanzu?
Mu guda 6 aka sako.
To ɗayan fa?
Ɗayan an rike ta mace ce ma.
Wai saboda me ku ba su gaya muku dalilin rike ta ba?
A'a, ba su gaya mana ba.
To a can da suka kai ku kwana nawa kuka yi a wurin nasu?
Mun yi kwana 50, ci ranar da mun cika kwana 50 a ranar suka sallame mu.
To kamar da kuka je me suka ce muku ne dalilin? Kawo kurin.
Sun bincike mu ne wai ko muna da laifi haka kamar ko mu ma'aikata ne haka, shine abin da suka yi zato. To da muka je kuma suka bincika suka ce mana sun tabbatar mu ba ma'aikata ba ne.
Kuma dukan ku yanzu ku shidan an sako ku duka?
Dukan mu shidan mun sake mun dawo lafiya.
To kamar yi wannan rayuwa suke yi ne a can?
Rayuwarsu gashi nan dai to kawai dai mu dai abin da za mu iya cewa shine muna ganin su suna wucewa da ke mun je an tsare mu a waje da ba ma fita, an kaga za fita mu haida escort haka ko fitsari ma.
Kamar ya yanayin abinci kuma da wajen kwana?
Wajen kwana muna nan ji a cikin ɗaki haka na zil haka aka yi sai aka samu a ciki.
A da zinka? An kulle wurin ne ko kuma a buɗe ne?
A kulle ne amma fuskan a waje.
Kuna kamar a wurin nan da kuka kuno ne mutanen da aka tsare a wurin?
A wurin fa kamar abunan prison haka yake, akwai mu sannan akwai ƴan uwansu din ma wanda sun yi laifi haka za a kawo su a hukunta su a wurin.
A wurin su ya su ma?
Yawwa.
Suna hukunta junansu kamar sun yi laifi?
Haka.
To waye ciyar da ku?
Sune suke ba mu abinci, ana dafa abinci ana kawo mana.
Kamar wajen abinci ake dafa a wurin?
Tuwo ne na masara haka.
Su dafa kuma ku kuma kuna iya ci?
Muna ci to ya za mu yi dole.
Kamar sha'anin ibada fa, sukan bar ku yi ibadan ku?
Ana yin su sai ma duk lokacin sallah in ya za su ce mu tashi mu yi sallah mu yi sallah.
To ganin cewa akwai waɗanda ba musulmai bane a cikin ku, su kuma ya aka yi da su?
A wurin da aka kai mu ba a kai wanda ba musulmi ba, don saboda yarinyan ma da ana kai mu ana sauka aka raba mu aka dauke ta aka tafi da ita wani waje, mu ma aka kai mu wani waje daban.
Okay, ita kaɗai ce wadda ba musulma ba a cikin ku?
A cikin motar nan ba.
Kuma dukan ku da lokacin da za ku fito, to sai aka yi aka fito da ku?
Sun fito da mu, sun ce mana sun gama bincike shi ne suka sallame mu, suka ba mu kuɗaɗen mu da wayoyin mu da kayan mu da suka karba haka, sannan suka ɗauko mu a gege na ruwa muka tsallaka, suka ɗauko mu mota sai muka tafi.
Har ma an tsallake ruwa inda aka kai ku, kaba kun kai awa nawa kuka yi tafiya zuwa wannan wurin?
Na
da za a kai ku wannan jeji?
Asalin garin ke nan. Tun karfe 5 inda na gaya ma da kaɗan da aka kama muka tafiya muke sai washe gari kusan karfe 10 da wani abu muka shiga.
Wuri ne mai nisa amma cikin Najeriya ne?
To an ce dai tafkin Chadi ko ina ne sani ba, ko a cikin Najeriya ne.
Kuma a motocin nasu suka tafi?
A motoci.
Kamar ya yanayin yadda suke gudanar da harkokin su, kamar akwai wani fargaba haka tattare da su ko kuma suna dai tafiya free ne?
To kamar yadda na gama da zai shi yanayin abun nan ina sun ba zan iya sani ba, da ke ana kai mu to an kulle mu, mu ba mu sani ba ya suke gudanar da al'amuran su a waje haka.
To ya kake ji ganin cewa Allah Ubangiji ya sa ka shiga hannun waɗannan kuma ka fita haka lafiya lau?
Ina jin daɗi alhamdulillah, na yi wa Allah subhanahu wataala godiya.
Hirar wakilin Haruna Dauda kenan da wani wanda ‘yan Boko Haram suka sace. Yanzu kuma ga Sani Shu’aibu manumfashi da rahoto na musamman.
Yanayin rayuwa a Najeriya yana da ban tsoro ganin yadda lamurra ke gudana a kowane sako na kasar wanda ya ratsa tsakanin manya da yara da matasa mazauna gabas da yamma kudu da arewacin Najeriya. A baya-bayan nan ana danganta taɓarɓarewar rayuwa da rashin tsaro a kan talauci da rashin aikin yi. To amma idan muka diba karayar tattalin arziki da ya shafi kasashen duniya, Najeriya kuma tana ciki wanda ya kai ga durƙushewar ƙananan masana'antu da manya masu zaman kansu ciki har da masaƙo da ke arewacin Najeriya. Kuma yawan mutane ya rubunya ninkin na adadin guraben ayyukan da gwamnati ke iya samarwa ga ma'aikatanta. Su kuma Fulanin da suka rasa sanansu suka shiga sana'ar satin mutane suna kidnapping ɗinsu don neman kuɗin fansa. Babban abin ban tsoro shine ganin yadda galibin barayi da 'yan fashi, 'yan ta'adda da masu satar motoci da kuma masu sayar da motocin sata suna ta karuwa. Kara da karau, yanzu an samu ƙananan yara 'yan ƙasa da shekara 20 waɗanda suka yi nisa a sana'ar satar yara, wato su ma sun shiga kidnapping. Kamar yadda za ku ji, akwai guda a Kano da kuma guda a Kaduna.
A sunan DSC Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakiru ne na 'yan sandan jihar Kano. Wannan matashi da kuke gani nan jeji ne a ƙauyen Hayin Gwarmai da ke kwanan Dangora.
Gaskiya na ɗauki yaron ne domin a bani kuɗi, kuma na gaba da gurin da ran ajiye shi na kashe shi na rufe shi a gona. Dan Allah, dan Annabi jama'a, ban taɓa yi ba, kuma ba aiki na bane. Amma ni roƙon da nake gwamnatin jihar Kano, dan Allah, dan Annabi, a yankin hukuncin kisa a gaban jama'a, dan Allah a rate ni, dan Allah, dan Annabi, shine abin da nake buƙata. Kuma dan Allah a roƙo baban yaron nan gafara a gare ni, ya ce mini dan Allah, dan Annabi.
Sai jiya Aliyu ke cewa ayi wallahi baban su wannan mashkur da zamu samu da za'in farshi a jiya mashkur ayi ba musu zai kawo kona wani ya ce wani kawo miliyan 30 ke cewa haba baka imani ne wani irin miliyan 30 kasan yadda ya nemo idan wani kan miliyan 1 ko 2 bai dalla ni ban da hankali ya zamu ce ashe zai biya mu sai ce to shi ke na ce mu ya ce mu je wajen kasfa ya ce to shi ke mu je sai muka ce kafar muka zauna sai ka tafi yana mun ke ga muka tafi sai ke to shi ke nan Aliyu ne ya shiga cikin hakkin kofa da halan ya fito kai ba kasfa ne zai kashe shi a lambu ni na je gida in tashi in dawo dama ni kasfa ya ne mu yana jira to kan inda ya kashe inda sai Aliyu sai dauki yaron sai ya gangara shi sai samu suka gani shi musamman layin mu sai suka ce ina gaje ya canje canje ni ko da na wajen gaskiya Allah ina Aliyu sai sai ya gangara da musu kawai na gangara gudu ne ce saboda idan ya ce idan ya aka je ya baka tafi yaron nan to su annan su san gani shi sai Aliyu ni dai ba su aka dauki yaron nan yau ba saboda kaga sun kusan tashi ni ga ma hakuwa mun kai mun kai kudi a cikin gidan ma dauka kudi ko da 10,000 ne ba ta yaron nan gaba ila ya burke ce a cikin baban yaron nan mashkur sai ka saka ce aya boya ba sai ya dawo da su samu kana kana ta bincike Allah kana ta dudu kongai kongai sai Aliyu ke cewa Allah sai wal banza su ga masu yi su wannan ni ba wannan sana abin da kai sai wannan kawai to wannan magana ma da cike sai na ga wannan sai ce mu ya ga ni kasan me zama ni aka kama yanzu mama mu ce ce yanzu gaskiya ba abin da zai faru ina daukan waya koyoyi waya mutane eh ni abin da ma dai yake yake fitta na fara yin da nake yi kuma shi waya nake dauka ina dauko gurin zai mashi sai ya ni na gaskiya waya nake dauka ko atam ka ni kuka daga angan galawa a ce ka kawo kaya ne.
Aya tambaya a nan ita ce shin ina makomar kasar da akasarin matasanta suka raja'a wajen aikata manyan miyagun laifuka? Wasu na ganin sakaci ne wajen hukuma inda ake sassautawa wajen hukunta masu aikata laifi, yayin da su kuma masu kula da al'amuran yau da kullun ke ganin cewa akwai sake wajen batun yin sulhu da 'yan ta'adda idan suka sace mutane a je a lallashe su.
Ba fa kowane lokaci za a dinga shekawa da gudu da waɗannan mutane sun fito a je a samu a abin ba, domin wannan yana bada hanya ba ta gari su dinga samun logon hanya su samu hanyar da za su dinga fitarwa suna so a dinga bi musu. Bari ba karamin misali kamar yadda ake yi a kasashen waje a ce an tare wani yana nan a tsare ba za su yi abu kaza ba sai an suko musu wannan da aka tsare din nan. To aka ga ko muka shiga muka aka fara yin haka nan a nan kasan kage abun babu kyau tun da wuri idan abubuwa sun faru irin wannan abin saurin yadda da maganan sulhu din nan sun wannan fa yana da wuya in ba ka tattara kan kowanne ne da ka san kuma da wuya irin wannan dan yanzu kana iya samu da wani daba kana tsammani kana magana da su duka ne a ce maka ko maka tara duk shugabanni ma ka zo ka magana da su kana tsammani na kasa za su yadda abubuwan da aka ji aka yi bana na ce ake manyan wayan ba za su koma wuraren su je su je su ce musu ga abin da muka samu daga su kuma na tsakiyar na kasa na sai su taso shi su ma sun yi karfi su fara nasu su kaga an koma gidan jiya kenan dole ne gwamnati fa ta fito fili ba wani magana abu nan iyaka mutane ba wai su gani su shiru ba idan sun ga wayannan yan ta'adda ko ina suka gan su in sun sai da suke wallahi su fito su fadi ba haka ba an dinga musguna mu mutane kenan har mutumin da yake boye bai sai ya fadi wata rana abin ya zo ya shafe shi hanyar da za a canza wannan shine duk wannan su hudin nan negotiation din a bari shi in kuma za a yi to a tabbatar an yi na karshe da ba za mu yi negotiation da ku ba bayan kun zo mun yi negotiation da ku ku ce ku bari ku zo ku dawo ku yi idan kun dawo kun yi ku fada mana menene zai faru a saka musu kawai jama'a tsaro yanzu ana kafa kafa ne dawa mutane ba su ganewa ba za a ce za a fito ta sakin bomb ana kashe mutane haka na gari bai dan kasa ne ba da kasashen waje kake yaki ba sai kake gani ana kafa kafa kara ja kashe wadansu a cikin daji wanda yake ba su hannu ce wannan abu
da Dr. Garba Shehu Mutazu ana danganta talauci da rashin aiki ne akan abin da ke kawo cin hanci abin da ke kawo rashin tsaro a kasa ka yadda da haka
tsakani da Allah zan ce ni ban yadda da haka ba saboda talauci da arziki din na Allah ne kuma mun san cewa Allah shi ke talautawa shi ke arzitawa don haka ba dalili ba ne ba mutum ya ce saboda Allah ya dora mashi lalurar talauci ya ce ya je ya ci hanci ko ya riga an san rashawa ko ya shiga harka ta sata ko ta satan mutane ana garkuwa da su ana ba su kudin fansa ni abinda zan danganta wannan mutuwar zuciya ce da rashin tsoron Allah domin duk wanda ya san mutunci na dan adam to baka da yadda za a yi a ce mutum ya dauki ko da tsumin giya ya buji wani balle har ya dauki bindiga ya kashe wani domin neman ya dauke iyalin shi ko ya dauke shi ya kai shi cikin daji domin a ba shi kudin fansa ko kuma mutum yana aiki ko ta wata hanya ya ce an shi kudin rashawa ko kuma an shi cin hanci to wannan dalili tsakani da Allah duk masu danganta shi da cewa talauci ne to suna fadi ne domin ra'ayin kansu in ka dauki kudancin Najeriya lokaci ne tsawo yawanci duk matalauta ne amma za ka ga yara sun taso sun tafi suna koyan aikin kasuwanci iri daban-daban ka ga yaro ya tashi mahaifinsa shi zai dauke shi ya je kai ko gurin mai gyaran mota ko gurin mai gyaran mashin ko gurin mai faci ko gurin mai gyaran aikin katako ko kujeri ko kabad-kabad da sauransu ya je ya zauna ya koya wasu ma har mata su je su koya daga baya sun gama koyo su ma su je su a taimaka masa su buɗe gurin sana'a su ma har su ɗauki wasu in ka tafi wajen Inyamurai ko nan arewacin Najeriya duk inda ka ga shagon Inyamuri za ka ga akwai yara ƙanana 'yan uwa da na ƙauyukansu wanda suke ɗaukowa su zo su koya masu wannan kasuwanci me ya hana su talaucin ya sanya Inyamuri ya je ya ɗauki bindiga ya rika satan mutane ana ba shi kuɗin fansa ko ya rika cin hanci me ya sanya da ya rabe ba zai ɗau bindiga ba ya shiga daji ko ya zo kan hanya ko shiga gidajen bayan Allah yana fyaɗe da mata da 'ya'yan mutane domin a ba shi kuɗin fansa to tsakanin da Allah abin da ya kawo wannan al'amari mutuwar zuciya ce ta mu ta 'yan arewa ba mu da kishin zuci ba mu da tunanin ci gaba yau idan mutum ya je yi karatu a arewa ya gama digiri ko ya gama diploma ko ya gama NCE zai dawo ya ugun na gida da certificate yana jira sai gwamnati ta ba shi aiki shi zai hana yau mutum ya je ya nemi hanyar da zai buɗe gurin kasuwanci shi ya dogaro da kanshi har ma ya ɗauko wasu na ƙasar shi su ma kuma mutu ai gashi ne yanzu arewan kun fara faltawa ko sai ka ji mace ma ta buɗe gurin sana'a sai ta buɗe sabon restaurant na zamani ana yin abubuwan abinci na zamani da na gargajiya yawancin su kuma zaka ga ma ba waɗanda suka hito gidan talaucin bane a'a ƴaƴan manya-manya ne wasu su ma iyayen su sun shugabanci kasai ko iyayen su wasu su gwamna ko iyayen su billionaires ne to me zai hana mu waɗanda ba su da shi masu shi sun yi me zai hana marasa shi waɗanda Allah ya dora matalaucin su yi
wannan al'amari dai yana da buƙatar nazari ga mahukuntan Najeriya don su san yadda za a takari wannan al'amari a kawo ƙarshensa. Sani Shabi Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka.
Jumbo in this, Lulimbe. Do Sakalu.
kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Da yan wasan kungiyar kwallon kafar Chelsea da Ingila Frank Lampard na ci gaba da fuskantar matsin lamba da barazanar rasa aikinsa, yayin da rahotanni suka bayyana kocin Leicester City Brendan Rodgers a zaman wanda ake gani zai iya maye gurbinsa. Lampard mai shekaru 42 na fuskantar matsin lamba a yan makonnin nan sakamakon koma baya da kungiyar ke fuskanta a wasanni. Lamarin ya ci gaba yayin da a jiya Lahadi Manchester City ta lallasa ta da ci 3-1 a wasan Premier. Wannan ne kuma karo na hudu da Chelsea din take shan kashi a cikin wasanni shida na baya-bayanan da ta buga, wanda kuma shine farkon kakar wasanni mafi muni da ta fuskanta a cikin shekaru 17. Duk da makudan kudaden da kungiyar ta kashe a wajen cefanen yan wasa, yanzu haka tana ta takwas ne a teburin gasar Premier bayan wasanni 17. Brendan Rodgers, wanda tsohon kocin Liverpool ne, ba bako bane a Stamford Bridge, kasancewar yayi aiki a matsayin mai horar da matasan yan wasan kungiyar a karkashin shugabancin Jose Mourinho, haka kuma yayi aiki da Abraham Grant da Luis Felipe Scolari a kungiyar kafin ya barta zuwa Watford a shekara ta 2008. Kungiyar yan wasan kasar Uruguay sun kira ga hukumar kwallon kafar Ingila da ta janye hukuncin dakatarwa na tsawon wasanni 3 da aka saka wa dan wasan Manchester United Edison Cavani, haka kuma an ci dan wasan tara ta fam 100,000 saboda wallafa wasu kalaman da basu dace ba cikin harshen Spaniyanci a shafinsa na Instagram. Wasu yan wasa ta kurorinsa kamar Luis Suarez da Diego Godin duk sun wallafa wata sanarwa da kungiyar ta fitar, inda ta bayyana hukuncin da aka yi wa dan wasan da cewa an nuna masa rashin adalci da bambanci. Ita ma hukumar kwallon kafar Uruguay ta yi kiran da a sauya hukuncin. Hukumar ta Ingila ta ce ta caji Cavani ne da aikata laifi da kuma hukunta shi bayan gudanar da cikakken bincike ciki har da jin ta bakin wasu shaidu. Haka kuma hukumar ta ce ta sami kalaman da Cavani ya wallafa a zaman na cin zarafi da batanci. Cavani kuma ya amsa hukuncin da aka yanke masa, yayin da kungiyarsa ta Manchester United ta ce baya da bukatar daukaka kara sakamakon biyayyarsa ga hukumar. Tuni kuma da dan wasan ya goge rubutun wanda ya wallafa bayan da ya zura kwallon da ta baiwa kungiyarsa nasara akan Southampton a ranar 29 ga watan Nuwamba. Dan wasan kasar Portugal da kuma kungiyar Juventus ta Italia Cristiano Ronaldo ya kafa tarihin kasancewa mutum na biyu a yawan zura kwallaye a duniya, inda yanzu ya zarta na shahararren dan wasan kasar Brazil Pele. Kwallaye biyu da ya zura a wasan da Juventus din ta kara da Udinese a jiya Lahadi sun bada adadin kwallaye 758 da Ronaldo mai shekaru 35 ya zura, sama da Pele mai kwallaye 757 da ya zura a lokacin rayuwarsa ta kwallon kafa tsakanin 1956 zuwa da 77. Jaridar wasanni ta Sun Sports ta kasar Burtaniya ta ce a yanzu haka kwallo ɗaya ce ta bambance tsakaninsa da Joseph Bikan. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Bagai da Murtala Faruk Sanyin na, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Kasar Iran ta ce ta fara aikin inganta sinadarin uranium da kashi 20 cikin 100, wani mataki na baya-baya da ke nuna saba yarjejeniyar kasa da kasa da aka cimma a shekarar 2015. 'Yan majalisar wakilan Amurka daga jam'iyyar Republican fiye da 100 da wasu sanatoci kusan su 12 sun ce ranar Laraba za su goyi bayan kokarin da kusan ba zai yi wani tasiri ba na dakatar da tabbatar da sakamakon kuri'un wakilan zaɓe, wanda ya nuna Joe Biden na jam'iyyar Democrat ne ya kayar da shugaba Donald Trump a zaben watan Nuwamba. A wata tattaunawa ta waya ta ba sabon ba a ranar Asabar din da ta gabata, shugaban Amurka Donald Trump ya roƙi jami'an zaɓe a jihar Georgia su samo mashi adadin kuri'un da za su ba shi damar sauya sakamakon zaben ƙasar da aka yi, wanda ya sha kayi shugaba Joe Biden mai jiran gado kuma ya lashe.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku biyo su abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta kaya na gabatar da shirin, da Julie Ladas Gresham da ta haɗa mana sauti, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. We'll be right back.